Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu tattauna da wani ƙwararre kan sha'anin tsaro, kuma tsohon babban malami a kwalejin horas da hafsoshin sojojin Najeriya, wato NDA, Dr. Umar Ardo. To madalla.
Wanda a yau za mu duba irin dambarwa da ke tsakanin ƙungiyar ECOWAS da kuma sojojin jin mulki a ƙasar Niger. Su dai dakarun da ke tsaron fadar shugaban ƙasa, ƙarƙashin jagorancin babban kwamandansu, Brigadier General Abdurrahman Tchiani, sun haɓarar da shugaban ƙasar Niger da aka zaɓa ta hanyar demokradiyya, wato Alhaji Muhammadu Bazoum, a wani juyin mulkin da ba a zubar da jini ba, da wasu ke cewa kamar juyin mulki ne na cin amana. Kuma dai menene a halin yanzu? Sojojin na ƙara gyara zama domin ci gaba da mulkar wannan ƙasa da suka ce za su yi shekara uku kafin su mai da mulki a hannun gwamnatin demokradiyya. Akan wannan, a yau za mu tattauna da wani ƙwararre a sha'anin tsaro, wato Dr. Umar Ardo, wanda babban malami ne da ya koyar a kwalejin horas da manyan hafsoshin sojoji ta Najeriya, wato NDA, da ke Kaduna. A halin yanzu Dr. kuma ya fanzama cikin harkokin siyasa. Dr. barka da zuwa.
Barka.
Da farko Dr. Zasu Osani, a matsayinka na masanin tsaro, yaya kake kallon wannan juyin mulki da ya faru a ƙasar Niger a halin yanzu?
To, ni dai ban zan amince da mulkin soja ba, kuma ban amince kan cewa a yi amfani da ƙarfi a karɓi mulki ba kowane iri. Amma kuma ba zan amince kan cewa don sojoji sun ɓace mulki, wato ƙungiyar ECOWAS su je su kai mutu farmaki a mulkin a sojance, su ɓace wannan gwamnatin su mayar da shi a hannun farin hula. Ban amince da wannan ba, saboda abubuwa da yawa. In maganar mulkin soja ne, ai Niger ba yau suke mulkin soja ba, mu Najeriya ma ba yau muke mulkin soja ba. Kuma ba za ka je yaƙi a kan ban san me ake kiran ideology da
aƙida,
a kan aƙida ba, don wai aƙidan ku ya kasance daban-daban a harkar mulki za ka je yaƙi. To in haka ne, ai ba za a taɓa samun zaman lafiya a duniya ba, saboda aƙidoji na nan da yawa. Don haka wai don kai aƙidan ka aƙidan demokradiyya ne, sannan wancan ya ce aƙidan shi aƙidan mulkin soja ne, ko kuma aƙidan sarautar gargajiya ne, ko kuma aƙidan ɗin communist, ko wani aƙida. Shi ya sani, saboda in ka dubi chartar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya, in ka dubi chartar ɗin African Union, wato ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka, an nuna shi a bayyane kan cewa kowace ƙasa a duniya za ta ci gashin kanta, kuma babu wata ƙasa a duniya wanda za ta je ta shiga wata ƙasa ta wato interference, internal affairs nata, wato harkar cikin gidanta, ko me ke faruwa
a ƙasar London.
Eh.
Amma Dr. kwanan nan nayi magana da commissioner tsaro na ƙungiyar ECOWAS, Dr. Ambassador
Musa
Abdulsattar Musa,
yeah.
A lokacin yana gaya min cewar akwai yarjejeniya ECOWAS protocol,
yeah,
da aka cimma,
yeah.
Niger ma ta samu wannan yarjejeniya,
yeah.
Saboda haka kamar abin da suke a Niger ba katsalan da bane.
Yanzu ka tambaye shi Ambassador Musa, abun zauna da shi a tambaye shi a wannan protocol na ECOWAS nan, akwai inda aka ce kan cewa ECOWAS na da hurumin shigan wata ƙasa ta canza mata mulki ne?
Ai babu. An yi a Liberia da Sierra
Leone. Liberia da Sierra Leone wa yayi?
Ta sojoji ne wasu.
Ba mulkin soja ba ne? Ba Saniya Abacha ba ne? Saniya Abacha kana mulkin soja, sannan ka shiga Liberia da Sierra Leone ka ce za ka yi demokradiyya. Ha, abun da kallo. Eh? akwai abun duba
a lokacin da gawo malaman jami'a suna cewa Najeriya tana bayar da abin da ita ba ta da shi
Najeriya tana bayar da abin da ba ta da shi tana kuma karban abin da take da shi kuma har yanzu muna nan muna karban abin muna sayan abin da muke da shi
to amma duk da take kai kai nazarin wannan manufofi da kuma tsare-tsare na ecosystem yanzu misali tunda Niger ta sa hannu a wannan yarjejeniyoyi na kungiyar ECOWAS tunda kuma ECOWAS an ce ana kyamar mulkin soja kuma an yi jin mulki a Niger din nan menene da abin da ya kamata a ce ECOWAS sai
tambaye ka mana sai linda ga ECOWAS waye ECOWAS
sojojin ne suke
fa jana gawan ban ha jana gawan mulkin demokradiya ne dama gawan mulkin soja ne don haka wannan abun da aka yi ba a ce wai mulkin soja a cikin protocol na ECOWAS kan cewa mulkin soja ba mu rarrabe da shi ba saboda sojoji ne masu kai
magana ne kurin tattalin arziki kenan
magana ne na tattalin arziki don haka abin da ni na fahimta sai linda shi shugaban kasar mu ya je Guinea-Bissau sai linda aka ba shi chairman na ECOWAS ya yi cika baki ya ce daga yau su ba za su sake yardan maganar mulkin soja ba kuma ECOWAS ba za ta ci gaba da bakin ba wato hau-hau ko
wanda
kuma za ta yi sara wato shiga nan
shiga
za ta bar haushi you know za ta yi cizo don haka duk inda maganar mulkin soja ya zo ECOWAS za ta yi cizo kwana 13 da yi wannan magana sai aka yi wannan juyin mulkin nan a bayan gidan shi Niger kaga wannan cika baki da shi ya sa ya yi wannan an ba su ultimatum an yi abun nan abu wanda kuma da ba a yi shi cikin tunani ba saboda ba zai yiwu saboda wannan ya faru a wani kasar ku zo ku ce wa za ku afkawa wannan kasar da ya yi ba zai yiwu ba saboda waɗannan da suka yi juyin mulkin nan ba su kashe ko kwaro ba kuma ba za ku je yaƙi ba a kashe al'umma ba ta yaya waɗanda ba su kashe kwaro ba sannan a kashe al'umma wai don a cire su
kuma ga shugaba ba zuwa hannunsu
kafin kuna shigan garinsu kamun ma ku sani ku sa abin da za su yi su da shugaba ba zuwa inda shi kuka ce kuke so ku bayar yaya in kun ce kun samu ya mutu me za ku yi za ku ɗauko wani kusa ta yaya za ku sa shi zaɓe za a yi ta yaya za ku yi shi don haka ba ku abin da za a yi a wannan banda diplomasiya shi ne kawai
hanya amma doctor na ga ECOWAS ta sa ma Niger jerin ta hukumi iri-iri wasu ma suna cewa kamar ya wuce hankali kamar kana ga wani ɗin ya dace
abu ɗaya ne wanda ni ba zan yarda da shi ba saboda ba harkar ECOWAS ba ne harkar Najeriya ce da Niger yanke musu wuta da aka yi wannan yanke musu wuta nan da aka yi ba daidai ba ne saboda me saboda yadda aka yi ya daidai ne aka yi Najeriya muna da rivers wato koguna ko manya-manya guda biyu wato Niger River da kuma Benue River Niger River ya tashi ne daga Guinea ya biyo Mali ya biyo Niger ya zo Nigeria sannan ya fara cikin teku a kasawa in Niger sun yi haɗa dam a bakin kogin su inda Niger ke wucewa zai yanke mana gona Shiroro dam Kanji dam da dams sun kai guda hudu ana yi a kan river Niger kaga ta lardo suka yi dam nasu a kamaru suka yi a lardo sa'ilin da muke yara muna ganin jirgin ruwa yana zuwa kamar wata goma a shekara jirgin ruwa na zuwa da da abun nan containers a taso ko daga Lagos ko daga ina su zo su sauke a lokacin su huce su zo su sauke a Ibi su huce su zo su sauke a Lau a Taraba su huce su zo su sauke a Numa su huce su zo su sauke a Jimeta Yola su huce su je Garwa su Debo su dawo haka duk muna yaran mutaka ne amma daga Benue kamaru su zo su yi wannan lardo da Benue ya bushe bushewan Benue ya kawo bushewan tributaries na Benue kaman Gongola River kaman Taraba River kaman Katsina Ala River kaman abunan Makale River kaman Maine River manya-manyan tributaries na Benue su din masu bushe to haka ya affecting din cikin kasashen mu noma rani ya kare a wajen mu in an zo an yi wannan da Niger sun ce sun yi dam na a Niger ba wai sai hana mu noma ba ma wutan da muke samu da muke ba su ma ba zai yi ba ai don mun ce kar ku yi dam mu ga shi nan na muka yi tuno za mu ba ku ta ai haka ne muka yi agree kuma suna biya kuma sai da aka yi wannan mulkin soja ne suka yi a Nigeria da Niger din duk sai mulkin soja ne aka yi kuma muna yin wannan sannan an zo an yanke musu to wannan shi ne ya fi damu na sannan na ga abin da United Nations suka rubuta kan cewa ai akwai humanitarian needs concern a kai mutane yara suna mutuwa asibitoci da sauransu a asiya ya kamata there should be you know human face even in war to wannan shi ne ni magana sauran to duk yadda aka yi ai amma wannan a bar musu
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku sai ku biyo mu wani mako idan Allah ya kai mu